sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballaha Said da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar, 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Yau Asabar an jiro karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin kasar Ukraine, yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karbe iko da birnin. Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin kasar Rasha ne, da tarayyar Turai ta kaka ba takunkumi kan yakin Ukraine. Yau Juma'a, Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗai da kuma mutane shiga Amurka, inda take zargin su da yi wa demokradiyyar Somalia zagon ƙasa.
Toma Dalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hau kan titunan manyan biranen Amurka, ciki har da New York, don bayyana rashin jin daɗin hare-haren da Rasha ke kaiwa a kan Ukraine. A Najeriya kuwa, gwamnatin kasar ta ce ta shirya matakan kwanso 'yan kasar da suka makale a Ukraine sakamakon farmakin da Rasha ke kaiwa a kasar.
Ambasada na Najeriya da ke can a Ukraine din ya ba da sanarwa, inda ya zayyana ka'idoji da yake ganin wani mazaunin Najeriya wanda yake so ya boro can, ko kuma matakai da ya kamata ya ɗauka, dan makaranta ne wataƙila ya samu a tsakaninsa da makarantar kafin ya zo ya yi ƙoƙarin a ce za a dawo shi gida. Gwamnati tana sanar da wannan kuma ana ɗaukar mataki.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin fadar gwamnatin Najeriya, muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun sake kai hari a ƙaramar hukumar Chibok da ke jihar Birnin Najeriya, inda suka kashe mutane hudu tare da yin kone-kone. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Babu Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar an jiro karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin kasar Ukraine, yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karbe iko da birnin. Jami'an birnin sun saka dokar hana fita daga karfe 5 na yamma zuwa karfe 8 na safe. Jami'an Ukraine sun yi kira da 'yan kasar da su taimaka wajen kare Kiev daga sojojin Rasha. An kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar, amma sojojin Ukraine sun ce an yi nasarar daƙile harin. Da sanyin safiyar yau Asabar, wani makami ya afka wani dogon rukunin gidaje a babban birnin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce Rasha ce ta harba makami mai linzami, sai dai babu wani rahoto na asarar rayuka. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda saman ginin ya yi mummunan lalacewa. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi hasashen cewa har-haren da ake kaiwa kan Kiev zai ƙara tsananta a yau Asabar. Ya ce Kiev tana buƙatar kulawa ta musamman, ba za mu iya rasa babban birnin ƙasa ba. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter yau Asabar cewa ya tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Makamai da kayayyaki daga abokanan ƙawance suna kan hanya zuwa Ukraine. Haɗin gwiwa na nuna adawa da yaƙi yana aiki, ya wallafa a shafinsa. Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin kasar Rasha ne, da tarayyar Turai ta kaka ba takunkumi kan yakin Ukraine. Kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilan motoci, wanda yake kan hanyarsa ta zuwa St. Petersburg, ana matuƙar zarginsa yana da alaka da muradin Rasha da aka sanya wa takunkumi, in ji Captain Veronique Magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan Faransa. Magnin ya ce an karkatar da jirgin ruwan zuwa tashar jiragen ruwa ta Boulogne-sur-Mer da ke arewacin Faransa tsakanin karfe 3 na safe zuwa 4 na safe, inda ya kara da cewa jami'an kwastam na ci gaba da gudanar da bincike, kuma ma'aikatan jirgin suna ba da haɗin kai. Ofishin jakadancin Rasha da ke Faransa ya nemi ƙarin bayani daga hukumomi game da kama jirgin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Rasha RIA ya ambato ofishin jakadancin yana cewa. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a, Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗai da kuma mutane shiga Amurka, inda take zargin su da yi wa demokradiyyar Somalia zagon ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta sanya hada bizar ne bayan da Somalia ta ja da baya a zaben ƴan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan Maris da ya kamata a kammala a ranar Juma'a. A yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abinda suka shuka na ayyukansu na kawo cikas. Blinken ya faɗi haka a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Babu wata gwamnatin tsakiya da ta taba rike madafin iko gaba ɗaya tsawon shekaru 30 a Somalia, wanda ke cikin wani dogon tsari na zaɓe da aka shafa ma da rikicin mulki a tsakanin shugaba Muhammad Abdullahi da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Zaben ƴan majalisar wanda aka fara a watan Nuwamba bara, wanda tsari ne da masu zaɓe na musamman da su gana da dattawa za su zaɓi ƴan majalisar dokoki 275. Wanda daga nan ne za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar da ba a tantance ba har yanzu.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da hare-haren da Rasha ke kaiwa a Ukraine a manyan biranen Amurka da dama, ciki har da New York, inda masu zanga-zangar ke yin kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da ya kawo ƙarshen farmakin da yake kaiwa a Ukraine. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sanya sabbin takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha. Ga baba Yakubu Makeri dauke da ƙarin bayani daga birnin New York.
Duk da yanayi mai tsananin sanyi, ɗaruruwan mutane ne suka fito suka yi tattaki a gundumar Manhattan ta birnin New York zuwa ofishin jakadancin Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda wasu suka yafa titocin ƙasar Ukraine suna waƙe-waƙe suna kira ga kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar Ukraine. New York da ake wa inkiya da Big Apple shi ne ke ɗauke da 'yan ƙasar Ukraine fiye da ko'ina a Amurka. Masu zanga-zangar wanda galibin su 'yan ƙasar Ukraine ne sun riƙe kwalaye masu ɗauke da rubutu kamar haka: a hana Putin a dakatar da yakin, ku cewa Putin a'a, ku hana Putin ku ceci Ukraine, Putin ɗauki hannunka akan Ukraine da sauransu. Mutane da dama ne suka bayyana damuwar da suka shiga sakamakon wannan mamayar da Rasha ta kaiwa ƙasar Ukraine. Ta ce abin damuwa ne, ina kallon ana kaiwa ƙasa ta hari, ana kashe fararen hula da tsofaffi da ma kowa da kowa a ƙasar. Wannan matar da ta buge da kuka cewa take, wannan ba batu ne na Ukraine kaɗai ba, abu ne da ya shafi kowa saboda ɓargan da ake yi wa iyalai. Sai dai akwai waɗanda suka shiga zanga-zangar ba 'yan ƙasar Ukraine ba ne, kamar wannan mata da ta bayyana kanta kamar haka. Ta ce ne 'yar ƙasar Rasha ce, kuma na ji matuƙar kunya da abin da ƙasa ta ke yi a Ukraine, na ji kunya ainihin abin da shugaban ke yi bai dace ba. A jiya ma sai da wasu masu zanga-zangar suka yi cincirindo a dandalin Times Square a tsakiyar gundumar Manhattan a nan New York domin ƙalubalantar halin da Rasha ta kaiwa Ukraine, inda tuni aka kashe sojoji sama da 130 a ƙasar. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na muryar Amurka daga gundumar Manhattan a birnin New York.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani jirgin yakin ruwan Amurka ya bi ta mashigar tekun Taiwan mai muhimmanci yau Asabar, wani bangare na abin da sojojin Amurka suka kira ayyukan yau da kullum da aka saba, wanda duk da haka ya haruzuka cana. Na sojojin ruwan Amurka ta bakwai ta ce jirgin ruwan na USS Rafael Johnson yana zirga-zirga ne na ayyukan yau da kullum da ya bi ta hanyar ruwan ƙasa da ƙasa. Kakakin rundunar sojojin ruwan ta bakwai Nicholas Lingu ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa mashigar tekun Taiwan da jirgin ya bi ya nuna yadda Amurka ta kudura aniyar samar da Indo-Pacific mai ƴanci. Sojojin Amurka na shawagi da bi da kuma ayyuka a duk inda dokokin ƙasa da ƙasa suka amince. Ma'aikatar tsaron China ba ta mayar da martani ba bayan da aka tuntuɓe ta. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta miƙa tambayoyi ga sojojin ruwan Amurka. Ya Juma'a ma'aikatar baitulmalin Amurka ta fitar da wani sabon lasisi na ba da izini ga duk wata mu'amala ta kasuwanci da hukumomin Afghanistan, inda ta sanar da cire su daga takunkumin da aka kaka ba wa Taliban da kungiyar Haqqani. Sabon lasisin, wanda shine na bakwai da baitulmalin ya bayar a cikin 'yan watannin nan, ya ba da damar duk hada-hada da ta shafi Afghanistan da hukumomin gwamnatinta waɗanda takunkumin Amurka ya haramta, inji ma'aikatar baitulmalin. Ko da yake har yanzu ta haramta aika kuɗi ga Taliban, kungiyar Haqqani da kamfanoni masu alaka da kuma ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatar baitulmalin ta hana. Matakin ya zo ne bayan tattaunawa tsakanin ma'aikatar baitulmalin Amurka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da ke kasuwanci a Afghanistan, kuma ya yi kama da jerin takunkuman da aka cire a cikin 'yan watanni ga kungiyoyi masu zaman kansu.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta shirya matakan da za ta dauka domin dawo da 'yan kasar, musamman dalibai da suka makale a Ukraine sakamakon farmakin da Rasha ke kaiwa kasar. Malam Garba Shehu, mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya, shine ya bayyana hakan yayin da masana harkokin kasa da kasa ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da batun. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana da ƙarin bayani daga Abuja.
Zuwa jiya dai shi ministan harkokin waje na kasar Geoffrey Onyango ya bada sanarwa inda yake Najeriya tana sanar da abin da yake faruwa a Ukraine, kuma tana bibiyan lamuran da suka shafi ƴan Najeriya, kuma shi ofishin da jakadanci na Najeriya a shirye yake ya saurari ƴan Najeriya waɗanda suke son dawo da su gida, kuma za a yi shirin a kwaso su a dawo da su gida Najeriya. Shi ma kuma ambasada na Najeriya da ke can Kiev a Ukraine din ya ba da sanarwa inda ya zayyana ka'idoji da yake ganin duk wani mazaunin Najeriya wanda yake so ya buro can akwai matakai da ya kamata ya dauka. Dan makaranta ne watakila ya wasu abubuwa tsakaninsa da makarantar kafin ya zo ya yi ƙoƙarin a ce za a dawo da shi gida. Gwamnati tana sanar da wannan, kuma ana ɗaukar mataki insha Allah kuma ba za a samu matsala ba.
To wani mataki Najeriya ke ɗauka domin samun galaba na buɗe tashoshin jiragen sama, domin ana cewa tashoshin nan na rufe ko an ma jiya musu ba ma ba mai, ya za a wannan yanayin masu son barowa su baro a kankani?
Ko shi ambasada da ke can ya tabbatar cewa ofishin mutuncin na Najeriya ba za a rufe shi ba, ya zama akwai mudan ya dinga gudanar da aikansa da suka shafi wato harkoki na 'yan Najeriya. Na ganin a kullum za su dinga duba lamuran da ake ciki, kuma in ma sabon matakai za su ɗauka za su yi wannan.
Akwai yiwuwar Najeriya ta biya kuɗin jiragen sama na dawa ɗalibai, musamman waɗanda su sun faɗi cewa rashin kuɗi ne yasa tun farko makonni da suka gabata ba su gudu ba domin sun hango wannan fitinar tana zuwa?
Ni ba zan iya ce maka eh ko a'a, amma dai gwamnatin Najeriya tana da haƙƙi akan 'yan ƙasa, kuma duk halin da suke ciki su san cewa ƙasar su za ta musu uwa za ta musu.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Nasiru Zahiruddin, wani tsohon jami'in diplomasiya na Najeriya, domin in ji irin matakai da ya kamata a ce gwamnatin ta ɗauka domin gaggauta dawa da ɗaliban Najeriya da waɗansu 'yan ƙasar da ke can waɗanda ke neman su fice daga ƙasar Ukraine da ake wannan bala'in.
Zuwa ofishin jakadanci ba shi ne ba, amma abinda gwamnati ta yi irin matakan da ta fara ƙoƙarin ɗauka yanzu suna da kyau. Na ɗaya dai har an faɗi cewa akwai jirgin Airpeace da yana shirye, san da aka ce masa ya tafi zai tafi ya ɗauko ɗaliban nan idan aka tabbatar da cewa filayen jiragen saman da suke jirgi zai iya tashi ya je dawo ba tare da shi ma ya samu matsala ba. Saboda haka abin matsalar shi ne, wannan wata matsala ce da take da hanci biyu, tashin jirgin ma ya je gurin wata matsala ce, tunda in ba an samu abin da ake cewa ceasefire ko tsagaita wuta domin ana ba da irin wannan awoyi in ana yaƙi ma a ce an ba da sa'o'i kaza na tsagaita wuta domin a fita da wasu mutane daga inda yake a danja zone wato wurin da yake da hadari.
Amma wannan ganawar da aka ce an yi tsakanin ministan hudar kasashen waje na Najeriya Geoffrey Onyema da jakadun Rasha da Ukraine da dai sauransu na wannan bangaren, kana jin zai yi wani tasiri na kare rayuwar 'yan Najeriya kuwa?
To inda zai iya tasiri shine kamar inda na gaya maka cewa idan akwai jirage da aka ce za su je su dauko su idan waɗannan kasashen biyu suka samu bayanin lokacin da jiragen nan za su je to za su iya bada clearance cewa jiragen su je to kaga waɗannan jakadu da suke nan dama sun zo ne su wakilci waɗannan kasashe guda biyu
Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Nigeria
Madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton to yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya al'ummar karamar hukumar Chibok a jihar Borno sun sake fuskantar harin mayakan kungiyar Boko Haram da yammacin jiya Juma'a mazauna garin sun bayyana cewa mutane hudu ciki har da yan gudun hijira biyu suka mutu sanadiyar harin daga Maiduguri ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aika mana
wannan hari dai da aka ji misalin karfe 6 na barci shine karo na 9 da aka yi irin wannan harhare a wannan kauye na Kautukari da ke karamar hukumar Chibok a jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya su da kauye na wani coci a garin Kautukari da ke karamar hukumar Chibok din da kuma kashe wadannan mutane guda hudu kamar da Mallam Shattima Haruna ya shaida mun ta wayar tarho
so shigo sun kone gate abin nan gidan jiji shi na church da kuma akwai mutane da dama da aka kashe kuma akwai gidaje wanda suka kukone wallahi
za su kike mu mutane nawa ne
ana tantance a ce akwai dan murmurza guda daya da kuma cikin kwantar da mu amma kuma ba a tantance sauran mutane ba
eh kamar jiya da kabe nawa ne
jiya kamar bayan da an tantance aka so kwantar din iri jiya da rabi zuwa shida haka sai shida
nama da ce Malam Yakubu Inkeke shine shugaban iyayen nan ƴan mata makaranta da an kwashi na garin Chibok ga kuma irin bayanin da ya samu game da wannan hari
mutane nan sun shigo wani kauye kusa da garinmu
Kautukari go
sun kashe mutane uku Kautukari yanzu sun shigo Kautukari shigowan su kenan a gari daya na tara
shigowan su na tara kenan a Kautukari ba su zo shi a garin ne a Kautukari
sojojin suna nan kamar irin kilomita biyu haka da garin suna wani garin da ana ce kwada a hanyar da wayannan mutane su dinga bullo tike nan aka ajiye su to sai sun zo sun shigo Kautukari din kasan sun za ya yi yamma nan ko ya yi sojoji ba su iya tsaya a je ba garin wajen akwai kurmi sosai
a yan kwanakin nan dai muhallin mara sun zafa fahararen su a wannan yanki na Chibok da ke wuyansa wanda sukan kashe mutane da dama da kuma konin din bindofiyoyi na miliyoyi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin hadawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da wani mai fashin tayar mota a birnin Kumasi Alhaji Dole Special Organizer akan matsalar rashin ingancin tayoyi da hukumomi suka ce tana haddasa hatsarin ababen hawa a kasar da kuma asarar rayuka masu yawa. Alhaji Dole ya ci gaba da ba da shawara ne kamar haka.
To shawaran nan ba su ne ba su bar hankalin su ya je kan Lore Lore Duka she tayi. Yau in ba tayi karkashin Lore Lore bai da amfani. Musamman ka je ka sayi Lore da tsada she ka zo ka sayi tayi. Bazar mu yam zango mu. She mai she ce waka mai dabara. Dabara kuma zai kawo babban illa ne. Don yau wani irin dabara kenan wani yazo ya ce ka mai. Kamar tayi bai da kyau. Kaga wani an dinka wani nanan ya ci ya fude
ko kuna dinka tayi duka
kuna dinka tayi amma ni ban dinkawa in ka zo na tsiya na zan ma kaman ba tayin nan ya kawo ma matsala ya kawo wasari an yi mutuwa ko lorin ka ya bata ka guri ba in ga ka sai tayi 2 million baka sai ba she motar ya je ya jawo babban hatsari ka kashe fiye ga 2 million nan she sa na tsiya na zan ba su kaman ba su bar hankalin su je kan lorin don mu muna jami'an gaba aikin bagaje kawai nake yi ba in ka zo in na duba karkashin lorin ka in matsala na
duba ma karshe direbobi kaima ainihin wato masu mallakan mota na siya mu duba ainihin direbobi da wajen wancin lokaci ake ba su mota su ja da dai sauran su suka zo haka za su ainihin sa iska wani shawara kake ba su game da tayoyin da suke amfani da shi
in na duba in tayin shi bai da kyau sai in kira shi ce ma tayin nan bai da kyau kabar mai motar kai sai ma sai ce wai an ce mai mai mota ce wai yayi zuwa sati zuwa sati kuma ya kai kudin ba sai mai sai shashi inda yake bai son ya je motar ni wa ji shi sai ta dabara da shi wai ka nemi mai wanda shi ma ya tsufa ya samu mota yayi dabara da shi sai ta kullun muna musu magana ni in ka zo tayin ka bai da kyau ban sa ma iska na fadi ma don yanzu muna alaka da yin sauti sai sa kuma inda suka sani da cikin bugu suna wayar da mu abinda mu wa muka san shi mu wayar da direbobi
Alhaji Dole special organizer kenan a tattauna wasa da wakilin mu Hamza Adamu anan kuma sai kuma mun tattauna da wani dan kasuwa mai sayar da tayoyin mota wanda shi kuma ya mana karin bayani akan irin tayoyin mota da ake amfani da su a Ghana sai dai ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka
sunana Alhaji Ahmed Rashid Buruza mai tayi gaskiya a sana'a na ne aikin tayi ina suma aure shekara 30 kenan tayoyi da ake amfani da kansu suna da yawa da sanannun tayi da ake fadi Bridgestone Michelin to yanzu saboda China sun shiga cikin kasuwa tayi ba iya kirga sunan su daban 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 ne tayi kowani kowani tayi ya iya zo da sunan akwai sunan long long march grand tour haka dai kake ganin su fiye da da asali da aka sani da Britain da Michelin da Bridgestone to yanzu kasuwan tayi sun yawa dalilin shine sadan tayi ya sa da aka shiga cikin kasuwa China tayin China ko na da yawa kuma ana saki shi amma sai ina mai sai da tayi da mu tayi yayyawa brand yayyawa a cikin kasar Ghana
na ali mu duba kana ganin taya mara inganci na daga cikin abubuwa da ke haifar da hatsura a wannan yanayi na kullun kwanan duniya
gaskiya ne tayi da yana cikin kwarai abin da yasa haka nan ne shine da al'amari yayi karfi mutane ba su cika sun sababbin tayi ba sai ga mutum ya ji ya sai saka hanta saka hanta inda kuma suna da illa kwarai suke kawo yawancin hasari amma sababbin tayi dai su ne tayin da ke da inganci mutum na da su yana rage hasari to amma yanzu da ya zama na tayi yayi tsada mutum shi zai sai saka hanta saka hanta inda kuma daga kashi wani yanayi shi da nan kasar mu bai dacewa sai shi ga mutum ya ji ya sai yasa yana araka da shi bai ji ma a shekari tayi mota ya yaki tayi ya fashi mota ya accident saboda shi wurin bakin ingancin tayi ne gaskiya ne shofin tayi suke kama
ana ganin ya dauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala
eh da an yi abuki shine matakin da za a duki ne da mutane su sai sababbin tayi amma sadan shi ya sa mutane da yawa ba su iyawa don shi ko gwamnati ya ce zai haƙa sa mutane ya masa musu sai sabon tayi bai don ga masu sana'an kawo sakan ran tayin nan su ma yanzu a sana'an su kenan don gwamnati ya ce a bar musu tayin su da masu motoci da menene sun kiya domin karfin sun tayin nan wani na nan mota ya saura hanya zai zo ya tambaya wanga sabon tayi a ce kudin na sama sai je ya samu sakan ran tayin wanda ke kasa sai je samai shi tare wanda ya an iya amma ya yi wuya
wani shawara zaka bai wa ainihin hukumomi wahasatan dakarun ƴan sanda da dai sauransu domin ganin su maida hankali wurin kulawa da wannan harkoki ganin wanda mataki ya iya yayin sanadiyar shawo kan wannan matsala
ina ji dai da hukuma dai kaman police da NGVL suke kulawa da wayan gabatuni tayi ya ci da menene da menene da sunan ya MTTU police kenan to yan license office ba DVL suke kulawa da wurin in za a license motocin to ko da sun yi wannan shi na fara ga maka yanayin da ya bar in za su yi sun wahala kare wamma ba izi ba domin mutane ba su yi sun samu bin tayi shi mai shi zo zai wuce kace mai a tayin ga ya ce zai fice ya yi wuya shi yanda abin ke tafiya ke
to anan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah kan mu kawo muku wani sabon shiri yanzu madajin wakilin namu a birnin Kumasi Hamza Adam da bakinsa da suka hada da Alhaji Ahmed Buruza da Alhaji Dole Special Organizer da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shiri. Baba Yakub Makeri daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salam BOA Hausa. Tabbas rataba hannu akan sabuwar dokar zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi abin ayaba ne. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa fata alheri BOA Hausa. Kin san hannu a dokar zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi a baya akwai abin da ya hango domin abin da babba ya hango yaro ko ya haure ne ba zai hango shi ba. Sako daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi batun gaskiya yadda tsaro ke lalacewa a ƙasar mu Najeriya amma akwai daura kai matuƙa inda zaka ga ƴan bindiga sun je wuri sun dauki dogon lokaci suna aika aikar su ba tare da an dauki mataki akan su ba sai bayan sun gama sun wuce sannan a ce an yi Allah wadai Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Aliya Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gafta suka ce salam BOA Hausa. Muna kira ga kasashen Russia da Ukraine da su hau teburin sulhu domin yaƙi babu abin da zai haifar sai asarar rayuka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Shi ma Usman Shitu Mahuta cewa yayi kasar Russia idan hankali ya bata to hankali ke nemo shi. Ya kamata ku yi gaggawar janye wannan kuduri na ayyana yaƙi akan Ukraine sannan ku nemi gafara domin shi yaƙi bai taɓa zama alkhairi ba. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam BOA Hausa. To manyan ƙasashen duniya masu faɗa a ji da Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata ku gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan rikicin da ya ɓarke tsakanin Russia da Ukraine domin ita fitina farkonta aka sani amma ba a san ƙarshenta ba. Sako daga Namayar Umar Makera da ya hayya Danno Azare. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yawa sabar an jiyo karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev babban birnin kasar Ukraine yayin da dakarun Russia da Ukraine ke fafatawa don karɓe iko da birnin. Jami'an birnin sun saka dokar hana fita daga karfe 5 na yamma zuwa karfe 8 na safe. Jami'an Ukraine sun yi kira da 'yan kasar da su taimaka wajen kare Kiev daga sojojin Russia. An kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar, amma sojojin Ukraine sun ce an yi nasarar daƙile harin. 'Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin kasar Russia ne da tarayyar Turai ta kakabawa takunkumi kan yaƙin Ukraine, kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilar motoci wanda yake kan hanyarsa ta zuwa St. Petersburg ana matuƙar zarginsa yana da alaka da muradin Russia da aka sanya wa takunkumi, in ji Captain Veronique Magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan Faransa. Jiya Juma'a Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga Amurka, inda take zarginsu da yi wa demokuraɗiyyar Somalia zagon ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta sanya hada bizar ne bayan da Somalia ta ja da baya a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan Maris da ya kamata a kammala a ranar Juma'a. A yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.